sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji wata fasaha da cibiyar binciken tsirrai ta bullo da ita ta kashe kwari da ke illa ga tumatir. Sai kuma rangadi da shugabannin kungiyar Izala suke yi a jihohin arewa maso gabashin Najeriya da nufin wanzar da zaman lafiya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a kasashe masu tasowa. Sai kuma Sale Shehu Ashaka ya gabatar da sharhin jaridan arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan sha hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Iraki na bayyana shakku kan wasu rahotannin da ke nuna cewa wasu hare-haren jiragen yakin gamayya da Amurka ke jagoranta sun yi sanadin mutuwar farar hula wajen 100 da ke fakewa a wani ginin da ke birnin Mosul da ke ake takaddama a kai farkon wannan watan. Suna masu nuni da wata sabuwar shaida mai nuna cewa mayakan ISIS sun farma wajen da ba ma ba mai. Wata takaddar bayanin headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ranar Asabar ta ce nazarin farko ya nuna cewa jiragen yakin gamayya sun kai hari a wurin da ya yi kama da inda aka yi zargin farar hula sun mutu a yammacin birnin na Mosul. Takardar ta ce bincike na nan tafi. Takardar ta kuma ce jiragen yakin gamayya kan kai hari loto-loto kan muradin ISIS a unguwar. Kuma dakarun gamayya kan ɗau matakan kula sosai a yayin tsarawa da kuma aiwatar da hare-haren don rage kasadar rutsawa da farar hula. A nata ɓangaren kuma, rundunar sojin Iraki da ke cikin gamayyar ta fito da wata takardar bayani ranar Asabar ɗin da wato daga bisani, wadda ta tabbatar cewa lashaka an kai hare-haren jiragen sama a wannan birnin da ya zama turumin tsakar gida shalugude. To amma ta ce wani binciken da aka yi ya nuna cewa ilahirin bangon ginin ya ɓarrake da fashewar bama-bamai, kuma babu wani huji ko kuma wata alamar da ta nuna cewa an auna ginin ne da harin jiragen sama.
Dubban 'yan Rasha ne suka yi zanga-zanga a biranen faɗin ƙasar don nuna goyon baya kan kiran da jagoran 'yan adawa Alexei Navalny ya yi cewa akwai buƙatar shugabannin ƙasar su nuna gaskiya da riƙon amana. Mutane sama da 100 ne aka kama a harabar dandalin Pushkin da ke birnin Moscow, ciki har da Navalny, saboda laifin gudanar da zanga-zanga ba da izini ba. Wannan fa al'amari ne mai muhimmanci, mun zo nan ne domin mu bayyana ra'ayinmu a matsayinmu na 'yan ƙasa, a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zanga wadda ta bayyana sunanta da Alina. Navalny, wanda mai sukar gwamnatin Rasha mai faɗa a Kremlin ne, an kama shi yayin da ya zo don shiga zanga-zanga da ake yi a Moscow. Rahotanni da suka fito daga wurin na nuni da cewa 'yan sanda sun saka shi a wata motar ɗaukar kaya zagaye da ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka yi yunkurin buɗe ƙofar da domin su gani da su hana a tafi da shi.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An bayyana cewa shugaba Donald Trump na shirin miƙewa a wannan satin bayan da ya fuskanci koma baya mafi muni a jaririyar gwamnatinsa a makon jiya. Mashahurin alƙawarin da Trump ya yi ta yi lokacin yaƙin neman zaɓe ya wargaje, bayan da 'yan Republican masu rinjaye a majalisa suka kasa ɗaukar mataki na farko a majalisance na samar da madadin tsarin sauƙaƙa jinya da Obama ya ƙullo da shi. Na yi takaici a cewar shugaban ƙasar a ranar Juma'a bayan da ta bayyana ƙararrawar cewa ba za a samu isassun ƙuri'u daga 'yan Republican don gabatar da ƙudurin doka na maye gurbin ba. Zuwa jiya Lahadi, sai da Trump ya bayyana fushinsa ta kafar Twitter, yana mai tura laifin ga wasu ƙungiyoyin riƙau na 'yan Republican waɗanda suka zaki cewa kar a amince da ƙudurin dokar, ya rubuta ta kafar ta Twitter cewa ƴan jam'iyyar Democrat na nan suna ta dariya a Washington, cewa kungiyar Freedom Caucus tare da taimakon kungiyar Club for Growth and Heritage sun ceci cibiyar tsarin iyali da kuma tsarin kiwon lafiya na Obama.
Shugaban Rwanda Paul Kagame ya yaba da hulɗar Isra'ila da Rwanda jiya Lahadi a wani taron kwamitin hulɗa da jama'a na ƙungiyar Isra'ila da Amurka da ake kira AIPAC a takaice. Shi ne shugaban Afirka na farko da ya taɓa yin jawabi a taron wannan ƙungiya mai goyon bayan Isra'ila, taron da ya haɗa dubban 'yan raji da ƙwararru da kuma 'yan siyasa. Jawabi na yau mai sauƙi ne, ƙasar Rwanda ko shakka babu kawai Isra'ila ce, a cewar Kagame, wanda ake danganta shi da kawo ƙarshen kisan kiyashin da aka yi a ƙasarsa a shekara ta 1994 da ya juya ga kisan kiyashin da aka yi ma Yahudawa a Turai a yayin yaƙin duniya na biyu. Sai ya gaya wa taron da ya haɗa wakilai wajen 18,000 cewa irin tarihi mai ban takaici da ƙasashen biyu ke da shi, shi ya daɗa sa Isra'ila da Rwanda suka kusanci juna. Labaran duniya kenan kuka saurara. Tomata labarin mu bude taskar hotonnin mu a Najeriya, inda cibiyar nazari da bincike kan tsirrai da kayan lambu ta Najeriya ta kirkiro da fasahar kashe kwari da ke illa ga tumatir. Wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani.
A shekara ta 2015 aka fara samun rahoton bullar kwarin a wasu jihohin Najeriya. To amma a shekara ta 2016 ta shuɗe, kwarin sun sababa manoman tumatir hasarar dubban miliyoyin naira, musamman a jihohin Kano da Kaduna da Katsina da kuma Gombe. Lamarin dai ya karya ɗaruruwan manoma, musamman la'akari da yadda waɗannan kwari ke yaɗa wannan tsutsa mai hallaka tumatir a gona, ke bijirewa duk nau'in magani da manoman kan fesa domin kashe su. Sai dai kuma annobar ta zaburar da ƙwararru a cibiyar nazari da bincike kan tsirrai da kayan lambu ta Najeriya mai shalkwata a birnin Badum, wajen ƙirƙiro fasahar da za ta taimaka wajen kawar da wannan annoba. Malam Abu Salah Hamisu babban jami'i ne a ofishin shiya na cibiyar da ke Bagauda a nan Kano.
Mun so mu bincike da muka yi gano ga jihohin da suke da shi, sai muka ringa zuwa wannan jihohin muna kamo ƙwaron da kansa. Daga nan sai muka shiga bincike cewa wace dabara za mu kawo tunda wannan ƙwaron baya jin magani. Sai muka gano cewa shi kansa ƙwaron ya fi mu'amala da daddare. To duk ƙwaro mai mu'amala da daddare yana son haske. To daga nan muka gwada, farko tire ɗin ruwa muka so masa, tire da wannan fitilan sai kawai ya fada sai ya tashi. To sai muka ga to wani abu za mu sa a ruwan wanda in ya fada zai rike fuka-fukinsa. Sai muka gwada omo. Sai muka ga da ya fada sai ya rike mai fuka-fuki, kuma omon, zafin omon zai sa ya cake mai lumbashinsa sai ya mutu.
Malam Abu Salah Hamisu ya kara da cewa sun yi gwajin sabuwar fasahar a gonakin tumatir da ke jihohin Kaduna da Kano da Gombe da kuma Katsina.
Shi manomi ya fi son abu, wai ba ka gaya manomi a talabijin ga yadda zai abu, a'a, in ka je gonarsa kai abu sai ya fi karɓa. Isa in muka zo, za mu zo da yamma mu tara su mu musu bayani mu musu ga yadda ƙwaron yake. Ƙwaro ne wanda shi yake yin ƙwai, wannan ƙwan nasa shi yake ƙyanƙyashewa ya zama tsutsa, da haka in ya zama tsutsa shi yake lalata amfaninku. To mu kuma mun zo muku da wata dabara, tunda ƙwaron nan da daddare ke mu'amalarsa yana son haske, to za mu sa mai fitila mu sa mai ruwa ya zo ya ringa fadawa, wanda ruwan akwai omo wanda zai iya kashe shi. Sai mu shiga da manomi gonarsa mu sa mai, mu ce gobe ƙarfe 8 ko 7 ya zamana yana gona. In yana gona sai mu zo sai mu ce to da chemical ɗin da ka fesa da wannan wanne fi, sai ce ai chemical ma baya yi, dan akwai manomin da ya ce mun duk kwana biyu sai ya feshin 20,000, in a faranti ɗaya kana kama a bar shi 1,000, ma kaga zaka kama 20,000. To a bar shi cewa nan macan da a cikin ƙwarin da ka kama, wadda ita take sa ƙwan ya ƙyanƙyashe ya zama tsutsa ya lalata amfani, ka kama 500, kaga kana da 5,000.
Tunde wasu daga cikin manoman tumatir a nan jihar Kano suka bayyana farin ciki game da wannan ci gaba.
Sun zama da sabon wani dabaru na yadda za mu kare amfaninmu daga wata tsutsa da take ci mana amfani. To gaskiya lamari da ban gani kaina nan da ban gani da idanuna ba zan yarda ba.
A gaskiyar lamari dama mu manoma da muke harkar tumatir yanzu bamu da abin da ya fi takura mana yake ci mana tuwa kwariya sakamakon tsutsa da kwarin nan. Shi ne wasu mutane baki suka ziyarce mu suka zo mana da wasu kimomi sai dai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya dora da kwarin gwiwa.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida na kwari to bari mu shakata da wannan faifai da ke jisa inji. Madalla shugabannin kungiyar Izala suna wani rangadi a arewa maso gabashin Najeriya da zumar wandar da zaman lafiya inda suka yada zango a jihar Taraba. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da cigaban rahoton.
Wannan ziyara na mako zuwa ne yayin da ma ake cigaba da lalubo hanyar magance tashi-tashin hankula da ke faruwa a jihar Taraba, inda ma shugaban kungiyar ta Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalo ya ma jagoranci tawagar shugabannin kungiyar a Najeriya zuwa gidan gwamnatin jihar Taraba. Sheikh Balalo, wanda yake jihar Taraba a bisa ziyara aiki da yake yi a jihohin Najeriya, ya ma ziyarci gwamnan ne a Kitai Dare Disan Isaku a gidan gwamnati da ke Jalingo, tare da rikiyar manyan malamai na kungiyar irin su Sheikh Isa Taliyawa Gombe, Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, Sheikh Kabiru Gombe da daraktan agaji na kungiyar injina MICT da ma sauran malamai da kuma shugabannin kungiyar.
Mun fito muna zaga Najeriya ne gaba daya. Mun soma da Bauchi mun yi kwana biyu, mun zo Gombe mun yi kwana biyu, mun zo Adamawa mun yi kwana biyu, yau Taraba muna kwana na biyu. Ina fata Allah ya sanya wa gwamnatinka albarka, ya maka jagora, ya baka iko yin adalci ga rungumi da musulmi da Kirista duk su zama to naka ne. Kai gwamna ne na musulmi da Kirista kamar yadda Allah ya ba mu shugaban kasa yana musulmi da Kirista da musulmi dun nashi ne. Kai ma yau jihar Taraba da Kirista da musulmi naka ne.
To sai dai kuma shi ma da yake mai da jawabi gwamnan jihar Taraba a kan Dare Disan Isiyaku ya yi godiya ne da ziyarar da kungiyar ta kawo jihar Taraba, tare ku da saba layar cewa shi kullum fatan sa ma shi ne a samu zaman lafiya a Taraba.
To na gode da magananka, don muna jin irin wannan maganganu yana kara mana gwiwa don zaman mu ya kamata mu so juna. In mun so juna ba abin da zai gagare mu a nan Najeriya, amma fada kaɗan-kaɗan abin da bai kai ya kawo ba mutane su yi kisa kai ba yi da amfani. Mutum mun tashi in sa ya shiga gonan wani ana tambayan diya ne sai a biya abu, ba za ka maji ba mai anguwan ma ba zai ji maganan ba har magana ya mutu. Amma yau sa ya shiga gonan za a ci an yi kisan kai, wani kungiyan kuma ya tara ce wajen zo ya ramako ramakon kuma ya koma kan ramako. Mu kuma masu mulki mu kasa yin bacci don muna so mu daina nan wutan ya bulla can, muna so mu toshe can wutan ya je ya bulla can.
Jihar Taraba ta yi fama da tashi-tashin hankula da kidan saba da rikicin kabilanci ko na addini, wanda sautari ma kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya, batun da sautari akan danganta da son kai na shugabannin siyasar jihar. Alhaji Hassan Jikardo, zaun shugaban jami'ar APC a jihar, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake siradin majalisar dattawa a tantancewar sunayen ambasada da aka cikin kwanakin nan, ya ce dole 'yan Taraba fa su keke zuciya nesa.
A kulli yaumin shi ne a yi wa mutane adalci, da zarar a yi wa mutane adalci an ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa babu wani fitinan da za a sake samu. Sannan ga mutanen kuma, dan girman Allah muna roƙo duk lokacin da ka ji wani abu a yi ƙoƙari a tantance ƙarya da gaskiya, a ɗauki na ɗaukawa a jefar da na jefawa. Sannan a cikin wannan ɗin akwai hukumomi, akwai hanyoyi kuma da suka dace mutum ya kai ƙorafe-ƙorafensa, ya bi hanyoyin da suka dace, kada mutum ya ɗauki doka a hannunsa. Don abin da muke lura, in ba mun sa hankali mun ja kunnen 'yan uwanmu da mutanenmu da sauran al'umma kaco kan za a wayi gari babu doka. Mutum zai ɗauki doka a hannunsa kuma ya gan shi gashi nan yana yawo a titi ba a hukunta shi ba, to gobe wani ma zai aikata.
Alhaji Hassan Jikardo kenan da ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barka mu kuma da hantsi. Saulu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin Da Rashin Tayi. To yau shirin ya nufi Kano, inda za ku ji bayanai akan noman tumatir a matsayin wata hanyar kasuwanci. Ba tare da ɓata wani lokaci ba, ga wakilin muryar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kori, da tattaunawar da ya yi da ƙwararru akan noman tumatir da kuma irin taimako da ake yi ma masu noman. Mahmud, gare ka.
Yau tattauna ta mu za ta mai da hankali ne game da batun nan da wata kungiya da ake kira Yieldwise ta so da shi ta gidauniyar Rockefeller. Shirin Yieldwise za mu iya cewa ya bullo da shi na safara wato kayayyakin tumatir, ko shi tumatirin kansa, daga arewacin Najeriya zuwa yankunan kudu, musamman la'akari da irin asarorin da manoma da ƴan kasuwa din ma ke yi. A tare da ni akwai Malam Sanusi Bature Dawakin Tofa, shine jami'i mai kula da lamuran game da al'amuran da suka shafi cinikayya da samar da shi wannan batu na tumatir a karkashin wannan shiri. Malam Sanusi, muna maka barka.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro.
Sannan sai Malam Abdullahi, jami'in hulɗa da jama'a ne na kungiyar masu saida tumatir a kasuwar ƴan tumatir ta ƴan Kaba a nan birnin Kano. Malam kuma yana dan taɓa noman tumatir, barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Kana kuma akwai Alhaji Danjuma Abdullahi, yana tare da kamfanin Niger Pride. Malam Danjuma, barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Sai kuma Malam Ilyas Bawa garin babba daga yankin karamar hukumar garin Malam, ko shi kuma manomi ne kuma yana cikin kungiyar masu noman tumatir wacce ake wani lakabi da gaskiya tomato. Malam Ilyas, barka da zuwa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum.
Zamu fara da Malam Sunusi. Wai wannan shiri na Yieldwise tartibi me kuke yi ne?
To da farko dai abin da yasa aka bulbulo aka kirkiro shirin Yieldwise ba wanda li bane ba, domin magance asarar da manoma suke yi daga gona ya zuwa kasuwa, saboda hasashe ya nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta 14 da take samar da tumatir a fadin duniya baki daya, kuma a Afirka ita ce ta biyu bayan Egypt. Akalla kowace shekara Najeriya tana samar da adadin ton na tumatir miliyan 1,500,000, kuma buƙatar da Najeriya take da shi shine tan miliyan 2,300,000 a kowace shekara, wanda zai isa kowa ya amfani da tumatir a miyarsa da kamfanunuka da gidajen mutane. To amma babban matsalar da ake samu shine daga kaso 40 na wannan tumatir tan miliyan 1,500,000 da manoma suke noma a Najeriya yana lalacewa ne kafin ya je ga ainihin mutumin da zai amfani da shi, wato kafin ya je tukunya kenan. Saboda haka wannan shiri an kirkiro shi ne wanda yake samun kuɗi, yake samun tallafi daga gidauniyar Rockefeller Foundation da ke ƙasa Amurka, domin tallafa wa manoma da sauran masu ruwa da tsaki akan harkar tumatir wajen rage raɗaɗin wannan asara da ake yi. Asarorin nan suna faruwa ne wani zubin a gona ta dalilin yadda ake hada-hadar hada shi tumatirin a zuba shi a kwando da sauransu, wani zubin yana faruwa ne akan gabar harkar sufuri, wani zubin yana faruwa ne a kasuwa, saboda tumatir yana da gajeriyar rayuwa da zai iya dadewa. Saboda haka muka ce bara mu yi kokari mu ga mun tallafawa waɗannan manoma ta kowane mataki, ta hanyar ba su horo na musamman akan irin dabarun noma na zamani, ta hanyar hada su da kamfanunnuka da kuma bankuna waɗanda za su iya ba su tallafin kuɗaɗe ko kuma rance kamar irin su bankin manoma na ƙasa, ta hanyar gogar da su da wayan musu da kai da za su zama manoman zamani da za su iya tsara yadda azabin kuɗin ma da za su iya kashewa a gona kafin lokacin da za su yi noma, da kuma yin tsari akan abin da ake cewa prediction na irin adadin tumatirin ma da za su iya hasashen tumatirin da za su iya riba idan karshen lokacin noma ya kai da kuma adadin ribar ma da za su iya samu. So bayan nan kuma muna kokari mu ga mun zakulo mutane da suke hada-hada siye da siyarwa ta tumatir, masu kamfanoni masu zaman kansu irin su hotel-hotel, madaba, wuraren cin abinci da sauran kamfanuka da suke iya sarrafa tumatirin nan zuwa wajen wani abu, ta yadda idan manomi ya samu kasuwa mai kyau to zai tabbatar da cewa kudin sa sun riga sun dawo. An kafa mu ne ba don kuma don a rage wannan asara da take faruwa ta kaso 40 cikin 100 na duk tumatirin da ake nomawa, saboda wannan ita take sawa harkokin tumatirin suke mutuwa. Manoma da dama in sun yi noma bana baɗi ba za su iya ba saboda sun karye. Kasuwar ta riga ta zama yadda ta zama, yau ka sayar 300, gobe ka sayar 3000, kaga ya zama caca kenan. Saboda haka muna yin wannan shiri ne domin canja alƙiblar harkar tumatiri a Najeriya daga abin da ake kiranta gwari ya zuwa gwari-gwari.
Malam Lawan Abdullahi, kai manomi ne kuma kuke cinikayyar tumatir nan a kasuwar matanan a Yankaba, kun ji wannan yunkuri na ita wannan kungiya Yieldwise ko shiri na Yieldwise, kuna sanada cewa sun mazo Kano kuwa?
Eto, alhamdulillahi, na farko ni na daɗi da na ji wannan bayani domin mu masu ɗaura ta ne ma kuma masu kuma siyarwa ne ɗin kamar yadda ya faɗa. Kuma alhamdulillahi duk wanda yake yin sana'ar gwari, abin da yasa ake ce mata gwarin dama kenan, tafi karfin dan boko, domin za ka ga mutun ya karanci boko ya ce zai zo ya ga gwari, to tafi karfin sa dalili gwarin nan da kake ji ana cewa tumatir. Idan ba sana'ar ka baje, zan iya rubuta maka, zan ilisafa ma tumatir kala 10 kowanne da sunan sa. To kaga idan ba sana'ar ka bace in ka shigo kawai kai abin da zaka dauka duk tumatir sunan shi tumatir. To tumatir nan ko kaman yanda yake fada, akwai tumatir da zamu iya loda maka hi daga nan din ko a mota ko a menene zai je Lagos, in kwa mun daura tumatir daga nan mun je Lagos din ma mun ga kasuwa ta kwabe mun rufe mun ce sai ya kwana 2 ko 3 mu sauki, dan me mun yadda da garantin sa da kwarin sa hi ake kira UTC. Kaga wannan kenan. To akwai dindino wanda in ka daura hi shi in ka je ba za ka wannan gadarar ba, amma zai je Lagos din kuma yana da kwarin sa, za ka gani da kore-kore in yaje, amma duk wannan koren nayi ba zai yi kwarin da daddewa da UTC zai ba. Kaga wannan bi kenan. Sannan na uku akwai dan eka wanda kuke kiran shi dariƙa. Dariƙa kamfani ne take amfani da shi. Mu idan ka loda shi kafin ka jama duk wani narkewa ma yake ya lalace. Kaga duk irin wannan bangaren alayyahu kabeji salad waye duk zai iya maka program akan wannan. Ni in kana mene zan ce maka ba wuri na bane fa samu shi. Idan aka zo aka ce tumatir shi ma zaka ji ba zai ma son zuciya ba, zai ce maka je ka samu fiyar onatu domin shi ya kware akan harkar tumatir. To kuma ni inda naji dadi harka he naji an ce tumatir, kaga ni gidana aka zo, saboda haka gaskiya ni ina farin ciki da wannan kungiya, kuma lillahi wa rasulihi wannan kungiya in dai ta neme mu
to bara in je urin garin babba. Malam Ilyas, gashi abin da mallam yake fada, su ba su san ma da masaniyar wannan shiri na Yieldwise ba misali, kuma ku kuke noma ko da yake akwai manoma a cikin su, su ma suna nomawa, amma dai ku kuke nomawa walawa ɗaiɗai kunku ko kuma ta hanyoyin ƙungiyoyinku ku shigo da wannan tumatiri cikin gari kafin kwanar gafan ta bunƙasa, sannan za kuma a zuwa da tafiya da shi Lagos in ko Port Harcourt. Ku kuna da masaniya game da wannan ɗauki da ita wannan ƙungiya ta Yieldwise ta zo da shi?
Kwarai da gaske jama'a, assalamu alaikum. Wannan ƙungiya kusan shekara 2 kenan muke tare da ita, kuma ta ba mu horo na musamman wanda ta bamu dabaru na noman zamani yanda zamu rage radadin asarar da ake yi da kuma yanda zaka kyautata karenin tumatirin kansa, kuma har da shawarwari wanda yake har suna zuwa gonakin mu su bamu shawara su ga kuma yanda abubuwa suke tafiya. Kuma alhamdulillahi duka wanda yake yankin mu na karamar hukumar garin Malam wanda yake cikin kungiyoyi domin sun nemi mu haɗu mu kafa kungiyoyi na manoma don cin moriyar wannan gagarumin shiri nasu da wannan kungiya ta Rockefeller ta kawo, kuma mun samu ci gaba gagarumi ba a tsinke shi ba. Wannan nunan nan in ya daga ya taba kuma wanda yake koran zai lalata shi, saboda haka ajeje wannan gabas wannan kungiya ta bamu dabaru da kuma samar da kasuwa inda take sada mu da kamfanoni da wasu kungiyoyi wanda ni na tabbata ko da ran nan ma akwai wani wanda ya taso daga Lagos ya zo muka zazzaga area mu gonaki ya gani bisa taimako na wannan kungiya domin ya duba kuma su ma suna shiri za su zo.
Jama'a, za mu dakata a nan yau sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu dora daga inda muka tsaya. A madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu, da Solomon Abu wanda ya shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa huta lafiya da fatan alheri.
To a gaida Malam Salihu, yanzu kuma ga Salihu Ashaka da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako.
Da jaridar Sunday Tour za mu fara, wacce ta bada labarin martani da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ar-Rufa'i Emir dangane da wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaba Buhari wadda aka kwarmata. Jaridar ta ambato gwamnan yana cewa bai san dalilin da yasa aka kwarmata sakon wasiƙar ba, amma a iya sanin sa babu wata muguwar aniya tattare da abin da ta kunsa. Sai jaridar Vanguard wacce ta bada labarin cewa jami'an hukumar Civil Defense sun cafke wasu 'yan sanda biyu da ake zargi da fasa bututun mai a jihar Bayelsa. Jaridar ta ce 'yan sandan su uku ne, amma ɗaya daga cikinsu wanda yake tuka motar Hilux ɗin da suka jibga wa man da suka sata ya tsere ya bar katin shaidar aikinsa na ɗan sanda. Sai mu leƙa jaridar Dizbi wacce ta bada labarin kuka da kamfanin wutar lantarki na Abuja da ya kai wa speta janar na 'yan sandan Najeriya. Yana cewa ana musgunawa jami'ansa a wasu unguwanni a Abuja. Kamfanin ya ce a wani lokaci har da bindiga 'yan sanda yake fatattakar jami'ansa, yayin da a wasu unguwanni kuwa jama'ar gari yake binsu da cebur. Kamfanin ya ce akwai hanyoyin da ya tanadi don ba wa abokan hulɗa damar bayyana ƙorafe-ƙorafensu maimakon huce haushi a kan jami'ansa, don haka ne ya buƙaci speta janar na 'yan sanda da ya ɗauki mataki a kan lamarin. Har ila yau muna jaridar Dizdi wacce ta bada labarin wata doka na hana zanga-zanga wadda gwamnan jihar Taraba Darius Isiyaku ya kafa bayan wata zanga-zangar malaman primary. Gwamnan ya koka da yadda malaman ke raɓewa da ɗalibai suna yin zanga-zanga, lamarin da gwamnati ba za ta saurara ba. Amma ƙungiyar malaman makarantar ta yi fatali da dokar, tana cewa wannan mataki ba zai tsorata 'ya'yanta ba. Bayan haka ma tana da 'yancin yin zanga-zanga. Bari mu leƙa jaridar Blueprint wacce ta bada labarin wani kwamiti da gwamnatin jihar Katsina ta kafa domin binciken zargin cuwa-cuwa da ake yi wa jami'an hukumar alhazan jihar. Ana zargin jami'an ne da gazawa wajen samar da masaukai ga wasu alhazan jihar da dama. Daga ƙarshe bari mu leƙa jaridar Punch wadda ta bada labarin wani sabon gyara da za a ci gaba da yi a filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe da ke Abuja bayan an kammala wanda ake yi yanzu. Jaridar ta ambato wata jami'a na cewa za a kwashe mako 18 ana sabon aikin, amma ba za a rufe filin jirgin saman ba saboda da daddare za a dinga yi. Salihu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sali, masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an yi ma wasu ma'aikatansu 6 kwantan ɓauna aka kashe su a Sudan ta Kudu. Jami'an suka ce an kashe ma'aikatan ne ranar Asabar yayin da suke tafiya a wata tawaga daga Juba babban birnin ƙasar zuwa garin Pibor da ke gabashin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce waɗanda aka kashen su ne suna tafiya ne saboda wani aiki da yake da muhimmanci ga majalisar. Jam'iyyar su shugabar Jamus Angela Merkel mai matsakaicin ra'ayin riƙau ta yi galaba sosai a wani zaben jiha bisa ga sakamakon wucin gadi da aka samu jiya Lahadi, wanda wani koma baya ne ga jam'iyya mai sassaucin ra'ayin gabade-gabade wadda ke fatan kayar da ita a zaben ƙasa da za a yi a watan Satumba.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen da safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Harande. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga injiniya Abuba Galadima domin raso babban ɗansa Aliyu wanda ya rasu jiya akan hanyarsa zuwa Kaduna daga Abuja a wani hatsarin mota. Allah ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam Sidi da ma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri, ko wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.